بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda shine yammacin 16 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da ranar 4 ga watan September shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na Faslu Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Harith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi dama kamar yadda muka saba a wannan ajin muna yin karatuka daban-daban daga littafai mabambanta a yau insha Allah wanda shi tace rana ta farko da muka dawo zuwa ga karatu a ajin a bisa salo na gargajiya da muka sani bayan kusan tsawon makonni ko watanni 7 da aka yi ba ai karatun ba sai dai muka yi shi online gurgurdan hali to ayo insha Allah Allah cikin fawwala wasa zamu sake ci gaba da wannan karatu kamar da aka saba Allah ya sa mu dace ayo zamu karatu insha Allah littafin ulumul qur'an al-karim na al-doktor Nuruddin Akir Allah ya saka mishi alkhairi daga shafi na 36 inda yace akhiru ma nazala min al-qur'an al-karim bayani akan menene karshen abin da ya sauka na alqur'ani wannan shine kaset mai lamba ta 162 a bisa jerin girkasusuwa waɗanda muka yi recording na wannan ajin mallan yace akhiru ma nazala min alqur'anil karim bayani akan abin da ya sauka na karshe a alqur'ani wato aya ta karshe ta sauka alqur'ani akwai maganganu da dama da malamai suka yi amma shi sai yake cewa aqwal ara'i wa arjahuha fi akhiri ma nazala min alqur'ani mutlaqan annahu qawlu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan shine maganar da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya goyi baya a cikin Fathul Bari cikin mujallad 8 cewa karshen abin da yake a alqur'ani shine fadin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku tsoraci wannan rana da za a maishe ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a baiwa kowane rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamun kuma ba za a cuci kowa ba al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi akan wannan ainihin wato magana ta fuskar kuma meye karshen sura guda da ta sauka akwai maganganu biyu ko dai cewa suratul bara'a ita ce sura sukutun da guda wata sauka matsayin sura zai yi magana akan wannan ko kuma suratu idza jaa nasrullahi wal fath baya ga wannan zancen akwai wasu zantuttuka da malamai suka yi daga ciki akwai magana al-Imamul Mawardi da ya fada cewa yake cewa dukkanin suratul baqara madaniya ce yace in banda fadin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yace wannan ayar ita kam ta sauka ne a Makka a Hajjatul Wada wanda an kididdige kuma cewa tsakanin saukanta da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kwanaki 81 daga ran ta sauka ranan yawmun nahari a aikin hajjin bankwana zuwa ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafati malamai suka ce akwai kwanaki 81 wasu kuma sun fada aka san haka tun daga kan cewa kwana 9 ne har zuwa wannan magana zamu ji daga abinda malam zai fada wasu kuma kamar da al-Imamu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito a cikin al-Mustadrak al-Sahihain daga sahabi Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu babban al-ramman nan cewa fadin Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harithun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim yace shi kuma anashi ra'ayin anashi ijtihadin wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka akwai kuma riwaya al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda ta zo da cewa fadin Allah yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala take karshen suratu an-nisa kenan ko cewa wannan ayar ita ce abin da ya sauka na karshe kamar da Ibn Abbas ya fara a riwaya dake cikin Bukhari da Muslim. Sannan akwai wanda kuma suka tabbata kan cewa fadin Allah fa in tawallahu fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wasu kuma suka ce wannan shine abu da soka na karshe. Wasu kuma suka ce ayatu dain kamar yadda Sayyid dan Musaib ya fada, haka kuma Abu Sheikh ya rawaito a cikin tafsirin sa, yace ce wacce magana ta yastaftunaka qulillahu yuftikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, ita ce abinda al-Imam Abu Sheikh ya rawaito a cikin tafsirin sa. Wadannan dai suna nuni zuwa ga sabanin da aka yi ne saboda mas'ala ce ijtihadiyya, kowa akwai abinda yake ganin shine karshen sauka saboda iya abin da ya sani kenan. Amma da karke dai an tantance wannan aya cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, ita ce aya da ta sauka ta karshe a cikin alqur'ani mai girma. Wallahu a'lam. Malam Nuruddin yace sabata zalika min turqin an Abdullah ibn Abbas wa ruwiya an Abi Sa'id aidan, wannan magana ta tabbata ta hanyoyi da dama daga Abdullah dan Abbas, kuma an ruwaito ma daga ainihin Abu Sa'id al-Khudri da waninsa, Allah ya kara musu yarda gaba daya. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallama makatha ba'daha tis'a layali, an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya rayu bayan saukarta kwana 9 kai. Wasu haka suka fada, wasu kuma sun ce kwana 20 har zuwa dai wanda suka ce kwana 80 da wani abu, wanda shine yafi kama da abin da yake waki, domin ya tabbata soka aikin hajjin ban kwana ne, to ba ya dawo gida yayi wata biyu da ɗan kwanaki. In kuma ta sauka aikin hajjin ban kwana din, kuma an zo an sake maimaita saukar ta mako guda kafin rasuwarsa, abu ne shi ma wanda yake wari insha Allah. Wa hadhihi al-aya al-hadiya wa thamanuna wa mi'atay, wannan aya ita ce aya ta 281 min suratul baqara. Nazalat khitaman li ayati tahrimir riba wa akhiruha ayatul wa'id ash-shadid, wannan aya ta sauka ne kaman cikamakin zance, kaman conclusion na zance da aka yi na ayoyin da suka zo suka yi magana akan haramcin riba, wanda su ne suke kafin wannan ayar, wanda karshen bayani akan riban Allah ya cike shi da fadin sa fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun, cewa fa illam taf'alu, idan ba ku janye jiki daga harkar riba din nan ba, idan ba ku ba Allah ba kuka ci gaba da cin riba, to fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi, ku je ku yi shela ku yi niyyar za a yi yaki tsakaninku da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam runduna guda, ku kuma a wata rundunar daban. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, amma Allah ya ce in kun tuba kowa za mu yi mishi da wato capital din shi jarin sa. To wannan aya akwai hikimar a ce ita ce karshen aya da ta sauka a alqur'ani, zai mana bayani akan wannan. وروى البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. الإمام البخاري يرويتها كما الإمام البيهقي شيما يرويتها دغ عمر بن الخطاب شيما البخاري دغ صحابه من الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما cewا karshen abin da ya sauka shine ayar riba. To abun mamaki kuma irin salo na Bukhari inda ya kawo wannan hadisin sai ya ce babu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, sai kuma ya kawo hadisin da wata aya daban, kaga yayi kan babin da daya daga cikin ayoyin babu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, babin da ke bayani akan fassara a cikin kitabut tafsir ne, fassarar fadin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sai kuma ya kawo hadisi Ibn Abbas yake cewa karshen abin da suka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ayatul dain, zaka sai ba malamai aiki suka yi ta abun nan kaiwa da kawowa, karshe dai suka ce yana kokarin yin tawfiki ne tsakankanin ayoyin cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce karshen abin da ya sauka, amma ta sauka ne tare da waɗancan ayoyi. Ina fata mun gane, da haka kowace za a iya itlaqin mata wannan, domin ba ta sauka ne ita kadai ba sai da aka ambaci zance mai yawa sannan sai aka ambace ta. وليس هذا منافيا لما ثبت عن ابن عباس في الآية السابقة لأن مراد ابن عباس أنها آخر ما نزل في الربا. wannan wato baya cin karo da abin da aka ji a baya game da Ibn Abbas, domin abin da ake nufi anan shine wannan ita ce karshen abin da ya sauka game da riba haramtawa, kama ashara li zalika al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu. ولا يخفى عظم موقع الآية من الآيات التي سبقتها وعظم الحكمة في اختتام وحي القرآن بها ba abune da zai koya ga mai karatu ba ko mai nazari girman al'amarin wannan aya da kuma girman hikimar da ke cikin ta kasance tace aya ta karshe da ta sauka alqur'ani fa inna ta'sir al-mali 'ala al-insani 'azimun hatta qalu al-malu shaqiqur ruhi domin ta'sirin dukiya a wurin dan adam to abu ne mai girma har a karin magana ana cewa al-malu shaqiqur ruhi dukiya dan uwa ne shakiki garan mutum yadda Allah ya sa mutum san dukiya to ya akwai wani abu da mutum yake so a duniya kamar dukiya duk wani abu da mutum yake so zaka ga yana karshe yana ta'allakantuwa da san dukiya ko menene ko mulki ne yake nema zaka ga yana neman mulkin ne dan ya samu dukiya in kaga ya nace mu wani karatu ko wani nazari ko wani aiki yana san wannan aikin ko wannan kasuwancin yana so ne dan ya samu dukiya duk abin da mutane suke zaka ga wato babu abin da ke da muhimmanci a cikin rayuwar dan adam kamar dukiya wannan dabi'a ce da Allah ya halicci dan adam akai to sai akai bayani na haramcin riba kuma a lokacin da riba ta riga ta zama wani abu shahararre suna yin shi ka'in da na'in suna cin riba ba dan gangani ba to da aka haramta musu riba sai kuma Allah subhanahu wataala ya zo da wannan aya dan ya ƙara ja musu kunne jan kunne na musamman kuma wannan shine ƙarshen abin da ya sauka dan a san cewa babu wani canji daga wannan magana shine sai yake cewa wal akhiratu a'zamu dawa'in lida'i dunya wa amwaliha tuna lahira shine magani mafi zama kasidin ga cutar duniya da san duniya iza annabi ke cewa akthuru min zikri hadimil lazzat ma'ana babu abin da zai maka maganin wannan mummunar dabi'a ta san duniya face tuna lahira wanda da yake tuna lahira shine zai dinga yin wato yana dan yana aunawa yana yin san duniyar shi yana aunawa wanda ke tuna lahira shine yana kasuwanci zai dinga tunanin to gara fa ya tsaya iya halas wanda ke san lahira shine zai tunanin a cikin dukiyar duk da yana santa bari ya diba yayi wani abu da ita wanda zai amfana a lahira yanzu kallon misali hadisin wanda za su yake cewa dan adam yana yawan cewa mali dukiyata annabi yace kana da wata dukiya ne illa ma akalta banda abinda ka ci fa afnait ya lalace au ma labista fa ablait ko kuma abinda ka sai sutura kasa har suturan ya tsufa au ma qaddamta ko kuma abinda ka gabatar a lahira to su ne kawai abin da za ka mora duk abin da ba wannan ba fa annabi ya ce dukan shi fa innaka mayyitun wa tariku duk za ka mutu ka bar shi ne amma saboda ɗabi'ar ɗan adam mutum nawa ne ke ɗaukan izina da wannan hadisin ya ce bari ya kafa yayi ta turawa da kuɗin shi lahira zai ci gaba da tara su ɗin kuma ya san hadisin ya yi imani da shi an karanta kuma an yi kabbara amma aiki ba zai yi ba saboda ɗabi'a ce a jikin ɗan adam yana son wannan wa jama'a fa'a'a ya tara ya ƙara tarawa law kana li ibni adama wadiyan min zabil la tamanna an yakun lahu wadiyan inda zai samu katar rami a cika mai da zinariya sai ya tunani ya za a yi juya su zama biyu ya za a yi su zama rami biyu na su zama kwazo guda biyu na zinariya so wannan ɗabi'ar ita ce sai ya zama abu na ƙarshe da za a tuna maka game da abin nan rayuwarka shine a tuna maka yadda lahira ke iya zama magani tana za ta zama antidote ga matsalar duniya kuma ita ce mai san duniya da san dukiya da aka sai Allah ya ja kunnan mutane ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna abai wa kowace rai abinda ta ainihin wato ta aikata wa hum la yuzlamun yace wa khairu muqawwimin li'iwajin nafsi fiha kuma tunda lahira shine mafi kyan mafi karfin abin da zai miƙar da karkatar zuciya zuwa ga lahira fa kana khitamul wahyi bi hadhihi al-ayati fi ghayati al-munasaba da aka cike wahayi da wannan aya babu shakka ya dace aljalila kuma abu ne da ya fito fili lima qasadahu ta'ala min wa'd ibadi ya dace da abin da Allah ya nufata da dukkanin alqur'ani na wa'azi ga bayinsa wa tadhkirihim da tuna musu zawalad dunya cewa duniya tana gushewa wa fana amma fiha da tuna musu abin da ke cikin ta cewa yana lalacewa yana zama babu shi min almali wal mata'i wa ghairihima na daga dukiya da ainihin wato ababan jin dadin rayuwa da wasun su duk abin da mutun ya tara na dukiya da abin jin dadin rayuwa gidaje da motoci da mata kyawawa da ƴaƴa da duk wasu fulawoyi da duk abin da mutun ya tara za su yi fana'i ko dai shi ya mutu ya basu ko su mutu su bar shi wa itiyanul akhirah da kuma cewa lahira na nan tafi wurju ilahi ta'ala da kuma cewa za a koma ga Allah li yuhasiba khalqa dan yi halittun shi hisabi fala hawla wala quwwata illa billah. Malam yace al-awailu wal-awakhirun nisbiyya. To akwai wasu ayoyi da wasu surori wanda za a ce sune akhiru ma nazala bin nisbati likaza, abin da ya sauka dangane da mas'ala kaza a ƙarshe shine kaza, abin da ya sauka dangane da hukuncin kaza shine kaza. Yanzu ake ci musu al-awailu farkon abin da ya sauka wal-awakhiru da ƙarshe abin da ya sauka an-nisbiyya dangane da wasu mas'aloli mu'ayyana. وقد عني العلماء في بحوثهم بالأوليات المقيدة أي النسبية في موضوع معين. ما لم يسمى بعد مهم من شوذن بنتكي دزاقلو أبوون دسكي سوني نفرقان سوكا جمد مسألة كذا أو ناحية معينة كو بنغري كذا وبالآخري دكمنك الشيء المقيد النسبي كذلك وندشي مايكي دعلا كرونا أبونا مسامو وهو مأثور في أصله wannan an samo shi fi aslihi anis sahabati wat tabi'in, an samo burbushin haka daga sahabbai da tabi'ai su suka fara yin wannan hatta rubbama kanatil awwaliyya aw al-akhiriyya al-muqayyada turaddu an sahabati aw tabi'i fa yadhunnuha ba'dhum mutlaqa. Dan haka wani lokaci ma wasu bayanan da aka ji a baya na cewa wani ya ce aya kaza ne ta sauka, wani kuma ya ce aya kaza ne ƙarshen sauka, to tayyuma sahabin ko tabi'in ya faɗa ne yana nufin abin da ya sauka na ƙarke dangane da wata mas'ala kwaya daya, amma sai aka ta ci ko yana nufin mutlaqan. Walidhalika dan haka ne wajaba littilau alaiha, ya zama wajibi a tsaya ayi nazari sosai akan su. Wa min amsilati awwali ma nazala min alqur'ani muqayyadan, daga cikin mafi wasu misalai na farkon abin da ya sauka a qur'ani muqayyadan in an kaidi da wata mas'ala, akwai awwalu ma nazalat bi tamamiha, farkon sura wadda sauka ga baki ɗaya cikutun da guda lokaci ɗaya ita ce suratul fatiha. Aku kuma awwalu ma nazala fi tashri'il jihadi, farkon abin da ya sauka game da shar'anta jihadi shine fadin Allah udhina lil ladina yuqataluna, wata riwaya kuma akwai masu karantawa da azina, yanda ma Allah yayi izini kenan. Nan kuma udhina ya zama bil babni alal majhul lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Yace al ayatu ayoyi na 39 zuwa 41 a cikin suratul hajji wanda sun sauka ne fi sanati tsaniya lil hijra, a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akramakallahu. Alhamdulillah jama'a, kamar da na ambata wannan ɗan uwa ne da akwai Malam Abdulsalam Baban Gwale daga Kano tare da su Malam Nura Dambo shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala na nan Zaria da kuma wasu ɗan uwa su ne suka kawo mana ziyara. Allah ya saka musu alkhairi, gashi sun same mu a cikin aji, amma dai Malam Dawud zai wakilce mu insha Allah wajen kulawa da su. To almuhim wannan aya fadin Allah udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, da kuma fadin Allah sai Allah yace alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wa laula daf'ullahi annasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha qawiyyun aziz. Wannan tace aya ta 40 kenan ko, sai kuma Allah yace alladhina immakannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkari walillahi aqibatul umur wan sune ayoyin da suka sauka farko da suka nuna ma sahabbai da manzala sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yanzu ya ba su izini su kare kansu udina an yi izini an ba da dama lil ladina yuqataluna ga wanda ake taya kansu an yi musu izini cewa bi annahum zulimu lalle an cuce su ana san da su cewa Allah ya san an cuce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah subhanahu wataala yana da karfin da zai taimake su ya bari ne lokaci yayi san da ya kamata ya kada shine Allah ya kawo sufan su wane ne alladina zulimu din sai ya ce su ne alladina ukhriju min diyari wanda aka fitar da su daga gidajen su bi ghairi haqqin ba tare da sun ci wani laifi ba illa an yaqulu sai kawai dan sun ce rabbuna Allah Allah ne ubangijinmu sun yi imani kawai Allah yake cewa wallahi da badan yana tara wasu mutane da bangaren junan su ba da badan Allah yana daga kafa ya tara wasu dan wasu ba da an rushe wuraren bauta da gidajen abin nan sujuda na kafirai sawani sawma'a asalama nake ce mu sawma'a shine dakin su rahibat din a coci akwai ba kai cewa kaman hostel ake ce mishi ban sani ba malam ku ne abun nan dakunan da kwanan rahibat irin eh ministries thank you very much to sune ake ce mu sawame sawma'a dakin ba a barin komai a ciki daga dan abin shimfidi sai fitilla dan candle din nan sai kuma shi al-kitabul muqaddas to haka ake jera su inda kaga ana yin corridor hostel to duka idan mace ta zo ta yi abin da suke ce ma ta yi annazar ta yi alwashin ta sallama kanta ga almasihu abin kristoci akwai ban sha'awa yadda suke tsara shi sai dai babu gaskiya a ciki amma zai baka sha'awa in ka san yadda abin yake ko mun gane ɗan mata ne suke zuwa coci su je su kai kansu cewa su sun sallama kansu ba ruwansu sun manta da komai na duniya su ne arrahibat ake ce musu suke nan babu aure babu ruwanta da kowa kawai sai dai salati irin na coci kawai za ga su da ɗan hijabinsu haka kamar wasu ustazai ba ustazan ne ma yi ko ustazai ne na coci a ba to su ne suke kwana a wani da ake ce masauma'a da kuma su abin nan din nasu fada irin al-ahbaru wa rukuban to Allah ya ce da sai an rushe su wa biya shine wurin da suke sujuda din mazbah inda suke yin sujuda makros wa masajidu da masallatai da wuraren ibada da an rushe su da yawa ma'ana da an yi kaskisa ba dan kankani ba da an yi barna amma Allah bai san ai haka shine Allah ya ci gaba da cewa aya ta gaba alladina in makkanahum fil ardi kuma waɗannan su da aka tsadin su ne waɗanda idan mun ba su dama sun samu dama a ƙasa kuma zamu ba su dinki na Allah ya muna musu bishara yace za su tsaye da sallah za su bada zakka za su yi umarni kyakkyawa za su yi hari daga mummuna kuma dama al'amari zai koma ga Allah ne wa awwalu ma nazala fi tahrimil khamr dangane da haramcin giya kuma abu na farko da ya fara sauka game da haramta giya shine fadin Allah yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas al aya min suratul baqara kafin nan wannan kissar ta saukar abin nan haramcin giya da matakan da aka bi al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito labarin da al-imamu Nasa'i da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa haka Ibn Mardawiyya shi ma a tafsirin sa duka sun ruwaito wannan kissa wanda aka fara saukar da wannan aya fadin Allah yas'alunaka anil khamri wal maisir da aka karanta ma sayyidina Umar sai yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a bayan wani lokaci aka ƙara saukar da fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kaga da can an ce akwai zunubi amma akwai amfani amma zunubin yafi amfanin yawa har yanzu dai ba a ce ka sha ba sai aka zo aka ce to yanzu an takaita lokacin sha sai dai a sha daga bayan isha zuwa asuba ko daga tsakanin azhar asuba zuwa azhar to har sai in aka kira sallah sai kuma a yi shela a ce la ya'ti ila al-musalla ko la yaqrabanna masjidana sakran jama'a ana sanarwa wanda duk ya san ai buge yake to kare bu masallaci sai mutun ya je zauna a gida sai ya watsake sai sallah da aka saki karanta wannan aya sai na Umar ya kara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah har yanzu dai muna roko Allah amana bayani dalla game da giya an ba mutane a cikin wato kowa dai zaba abin da ya ga dama a dan a lokacin wasu masu hangen nesa da masu zurfin tunani da masu rago fitarar cewa bai kamata a ci gaba da sha ba suka daina sha domin giya ta shiga cikin tunanin larabawa ne ta zama musu al'ada duk abin da aka ce ya zama al'ada barin shi yana da matukar wahala a ce babu wata al'ada da za a ce wai kawai overnight abata dai yuwa a dabi'a mutane dole sai mutane da will fight for it kaga uban Anas shi saboda ma tunanin ana rade radin wai addinin musulunci bai san giya da aka yace shi bari ma zauna har akai ga wannan lokaci ba shi ga Allah ya raya shi da za a ce ba shi giya shine ya gudu yaje har ya fada ruwa ya mutu a jahiliya suna shan giya suna alfahari da shan giya gashi nan imam kace yana cewa walam asiki dhikr rawiya walam aqul likai li yakrika ratan ba'da ijfali gashi wannan yana cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wathirum lam yuklami wa idza sa'utu fa ma uqasiru annada wa kama alimtu shama'ili wa takarrumi har alfari suke da shan giya akwai wanda aka ce fa inda kaga ana yin baf na wanka haka ake musu kwami za a gine shi kawai a cika mai da giya kawai shi ka cike kwanta ma'ana ya suka shiga ta cikin cikin shi ko ta ko ina ta dinga shiga ya wuce wai a sha kawai da kofi a zai inda ka san yan gayu suna kwance a cikin irin abun wankan nan a sa wani sabulu mai flower fita suna steaming ko ya ga suke steaming da giya to kaga wannan abu a ce su bari ara dai ba zai yi ba daka Allah ya tabin su a hankali har kokolos ta zama prepared ta shirya makarfan hukuncin daka baka so kada fadan Allah ya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanibu la'allakum tuflihun sai aka innamal khamru shaytani ayu qablukum adawatu fikhan zuwa karshe dai sai suka ce to daga ya zaman bai to da kafin nan dukkan waɗannan ayoyi an saukar da aya ta sutun nahari da take nuni ma zuwa ga babu komai to amma wasu malami ba sa lissafa ta a cikin wannan tsarin domin ita ta zo ne a mahallin bayani akan ni'imomin da Allah ya mutane fadin Allah min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika la aya liqaumin ya'qilun kaga a can lissafin ni'imomin da Allah ya mutane ne cewa daga ɗan itacen dabino da inabi kuna yin abin sha wanda yake yana da daɗi kuma yana da bugarwa sannan kuma kuna samun arziki mai kyau za a siyar a ci riba kaza kaza har yanzu kamfanonin giya kamfanoni ne masu arziki kwarai masu sai da kayan su da kamfanin giya suna samun kuɗi har yanzu akwai wannan rizqan hasanan din to amma daga baya da aka haramta shikenan sai suka daina gaba daya da aka ce fa hal antum muntahun sai suka ce intahaina mun bari ana sai ce haka aka dinga fasa tulunan giya ana watsarwa a cikin birnin Madina sai daga gaba daya garin ya jike kamar an yi ruwa wasu sun je sun siyo ɗan ƙasar waje sun taure ta da ƙasar Yemen suna yi sawa bakin gari aka ce an haramta giya nan suka dinga fasa kirilolin giyan nan aka dinga zubar da shi ko ana fafasawa to kaga wannan shi ma yana nuni zuwa ga abin da ya faru na matakai da aka bi wajen haramta giyan to shine yake cewa wannan ita ce aya ta farko tsoka game da haramcin giya wa min amsalati akhiri ma nazala min alqur'ani muqayyadan daga cikin misalin abin da ya sauka na alqur'ani muqayyadan wanda yake ainihin wato ya shafi wata mas'ala akhiru ma nazala yadhkuru an-nisaa khassa farkon abin karshe abin da ya sauka na ambatan mata su kadai fadin Allah fasajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amila amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd al-aya fi akhir surati ali imran wanda aka ambaci mata aka bayyana su kaga yace min dhakarin aw untha wa akhir ma nazala fil mawarifi ayatul kalala fi akhir surati an-nisa karshen abin da ya sauka game da matsalar gado ita ce aya ta magana akan kalala wanda ya mutu bai da uba bai da da shi ake cewa kalala ko bai da usul bai da furu' fadin Allah ya sabtu naka qulillahu yuftikum fil kalala wa akhiru ma nazalat bi tamamiha min alquran karshen abin da ya sauka sura cikakkiya shine idza jaa nasrullahi wal fath wa li hadha al bahth fi awwal ma nazala wa akhir ma nazala fawaidu hamma wannan bincike da malamai suke game da me farkon abin da ya sauka me kuma karshen abin da ya sauka yana da fa'idoji da yawa yahtaju ilaiha darisu at-tafsir duk wanda yake nazari da karatu da bincike game da tafsirin alqur'ani da wanda ke gabatar da karatu tafsiri babu shakka yana da bukata zuwa ga wannan wabahitul ahkam da wanda ke bincike game da hukunce hukunce na alqur'ani ومن ذلك daga cikin fa'idojin akwai na daya tamyizun nasikhi min almansukhi iya tantance wace aya ce ta share wace idza waradat ayatani aw ayatun mutaaddida fi mawdu'in wahid idan aka samu wato aya guda daya sori aya guda biyu ko ayoyi da yawa sun zo game da mas'ala da kamar na ainihin wato giya din nan na biyu ma'rifatu tarikh at-tashri' al-islami wa tadrijihi sanin kuma tarihin matakan da aka bi sequences da aka bi wajen kafa shari'ar musulunci matakan da aka bi wattawassul ila hikmatil qur'anil azim da kuma riskar hikima ta alqur'ani fi tarbiyatin nasi wa akhdihim birrifq wajen yadda ake training ake horan mutane da kuma riko da su ta hanyar arrifq a hankali a hankali ba wai da abin nan da zafi da tsacin rai ba annabi yana cewa ma da khalal rifqu fi shay'in illa sanahu wa ma dakhalat al'ajatu fi shay'in illa shanahu babu abin da sassauci ba zai shige shi ba bi a hankali duk abin da aka sa bi a hankali to zai kawata abin zai sa yi kyau duk abin da kuma aka saka gaggawa to sai an bata shi yace wat taharruz anit tifra da kuma wato yin taka tsantsan guje ma afifra shine jumping wato mutun yayi jumping zuwa karshen abu ba tare da ya bi matakan ba kamar yadda zaka kana bashi labari da ka faɗi kalma daya biyu kawai sai ya tafi ma karshen labarin ai ya gane kawai ka bar shi wannan yana da karancin hankalin mutun da karancin iya sauraron sa fi tanqiyatihim da yanda qur'ani ya guje ma jumping lokaci guda sallan tsira lokaci guda wajen tace zakatun su wata khalisihim da kuma raba su min ahwalil jahiliya raba su da awhalil jahiliya raba su da tunani irin na maguzanci wa naqlihim ila alfada'il islamiyya da kuma yadda aka cirato su aka zo da su kan falala ta ainihin musulunci mun sha fadan wannan sahabban nan wasu su ƴan ta'adda ne wasu ƴan banga ne wasu ƴan daukan amarya ne wasu babu irin barna da ba sa yi ƴan kwace da masu gidan karuwai irin su Abu Sufyan da duk su ne amma jiyan da Allah subhanahu wataala ya ainihin wato gyara su ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali suka gyaru suka zama manyan mutane waɗanda ba a taba ganin al'umma irin su ba kuma har yau Allah ya kara musu yarda guda a ce yadda aka bu musu da sadma din na rana daya a Makka randa annabi ya tara su nan kai kanta musu Qur'ani dukan shi ce gashi nan duka an saukar da shi to ba wanda zai imani maka sai aka shekara 23 akai ana karantawa a hankali a hankali a hankali har suka yi da hakan ma fa sai da aka ta tarjiya shekara 13 nan tarjiya kai aiki sai da aka buga to haka kai ma ya kamata ka gane yanzu a matsayin ka na mai karantawa ko mai wa'azi kuma mai dole sai ka bu a hankali sannan zai yi to sai mu tsallaka zuwa littafi na biyu shine madkhalun ila maqasid ash-shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuri daga shafi na 69 inda zamu tashi kenan inda malai yake cewa wa minan nau'i thani yana magana akan at-ta'lil wato yanda ake iya sanin illoli na hukunce hukunce illa anan wato sababi ko dalili me yasa shari'a ta ce ai haka sai an tsallaka saboda kun san da ake zaman gida muna ta yi muna a haka nan dai da dadi ba dadi kar dai a zauna ba a komai ko to zaka ga an tsallaka an yi tafiya tsutsa da yawa kowa ya ga wajen kuma sai daga baya ake ce mun ai wasu ma duka ustadai ka san wani ma bai da ma WhatsApp din ba zai san me ake ciki ba ma nuna yi mun wannan tambayi ni wallahi ban kula da wannan abun nan ba babu ko to wanda bai samu ba karatukan dai suna nan an riga an yi recording din su za a iya sa mutum daga baya sai ya je bi Allah shi kyauta ni kuma a lokacin na zaɓi karatuka ne wanda zai ce tunda babu recording na video bari mu ci gaba da yin waɗanda ba sai da video ba in kuka lura wanda yake da video guda biyu su ne kawai ba mu ci gaba da yi ba Istiqama da Zadul Ma'ad saboda su ana yin video din su amma duk wanda ba na video ba sai aka ci gaba da yin su gurgurdan hali Allah shi kyauta to nau'i na biyu yace daga cikin nau'in ta'alilat yace hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar idan muslimai guda biyu suka fuskanci junansu suka yaki da takobin su daya ya kashe daya to da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukan su ɗan wuta ne wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi hadisi ne tabbatacce kowa ya san shi malamai suka ce ma'anan finnari ay yastahiqanin nar sun cancanci wuta in Allah ya so ya musu azaba da zanubin su in ya so kuma ya gafarta musu kamar da ya gafartawa amma dai sun cancanci wuta laifin da suka cancanci wuta Ibn Hajarin yace wannan hadha idza kanat al muqatala bi ghairi ta'wilin sa'iq wannan in ya zama yakin da suka yi fadan da suka yi da juna babu wani tawili da za a iya karba a wajen sun yi ne kawai kamar da kamar yadda shi kuma wanda yake fada abin nan al-khatabi shi kuma da yake cewa al-wa'idu hadha al-wa'idu liman qatala ala adawatin dunyawiyyatin wannan azabar za a yi ta ne ga wanda ya fada kawai dan wani gaba ta duniya akan gari ko dukiya ko sarauta aw talabi mulkin ko neman sarauta yake fa amma man qatala ahlul baghi aw dafa'a nafsihi fa qutila fala yadkhulu fi dhalika wanda yaje garin jihadi wanda amma musulmi ne wasu suka zama yan ta'adda za a yi yaki da su kamar sojoji da ake kashewa misali ko kuma mutumin da wani ya kawo mishi farmaki barayi ko yan fashi ko yan yankan kai ko yan wane ne ko kidnapper suka kawo maka farmaki kai ma ka farmake su garin haka in ka kashe ko aka kashe ka wannan bai shiga ciki ba amma wanda zai zama irin abin da misali yan siyasa suke da yan santsi da yan tabo kawai kowa na so ya kashe kowa ne dan siyasa kawai to wannan duk wanda ya kashe wani a wajen da wanda aka kashe to dan wuta ne Allah shi kyauta kaga wannan yana da matuƙar hadari ma'ana me yasa shi za a yi ma sai sahabbai sai suka yi istigrabin wannan ko shine yace istashkala ba'du sahabati kaifa anna al-maqtula aidan yadkhulun nar ma'a qatili ya ra'ayi wanda ya kisa da wanda aka kashe a ci dukan su hukuncin su wuta saboda menene saboda malamai suna cewa ai shi ma za a yi mishi ukuba da gurgurdan abin da yayi nufi na inda ya san wancan shi ma da ya kashe shi wannan kuma daga cikin hadisan da wasu suke cewa ashe ana yin sakamako akan mummunan niyya ko da baka aikata ba me suke cewa kaida man azama ala ma'asiyatin ta'assama wanda yin nufin aikata sabo to yayi sabo yana da zunubi inji bakin lani ma'ana in ya zama yanzu mutun ne yayi niyyar yin sata sai ya ga za a kama shi sai ya gudu kaga dai bai sata ba amma kuma yana da zunubi domin ba da ace da yaje ne sai ya tuna Allah ya hana sata sai ya dawo da baya imani ne dawo da shi to yanzu zai samu lada domin hadisin wancan da yayi nufin yin zina amma da matar ta mishi wa'azi ya tuba ya zama mawali ko wannan mutanen guda kaga tubar da yayi a daidai sanda ya riga ya gama wala kad hammad bihi wa hamma biha amma imanin shirin jayi shedanin sa to wannan wanda ta kace ma bayan mutum ya zama gashi tsakanin shi da sako kaba kausaini au adna amma idan wani tsoro ne ya hana shi kamar wanda yaje zai yi rafin misali sai ta watsa mishi acid a fuska shine abin da ya hana shi rafin to yana da zanubin niyyar nan ta zina gashi kuma an bata fuska abin banza ina fata mun gane ma'ana idan ba wai sanadiyar kaunar Allah da kaunar tuba ne yasa ka janye jikinka daga nufin sako ba to kana da zanubin wannan niyyar haka suke cewa man azama ala ma'asiyatin ta'assama wanda duk yayi nufin sako to ya samu zanubin sako wannan kaida anan suka cire ta daga ya daga cikin wuraren da suke ciranta wallahu a'lam malamin ya ci gaba da cewa fayastawil qatil wal maqtul ya za a yi a ce da wanda ya kisa da wanda aka shi sun daidaita akan zunubi qalu ya rasulullah da aka suka ce ya manzon Allah hadhal qatil shi wanda ya kisa dai mun gane yayi laifi fa ma balul maqtul to ina ne laifin shi wanda aka kashe qala sai yace innahu kana harisan ala qatl sahibi laifin shi shine ya kasance yana da mugun nufin cewa zai kashe abokin fadansa dan haka wannan kuma hadisin na nuni zuwa ga halastin idan malami ya faɗi magana in ba a fahimci wajihinta ba a yi muraja'ance shi amma nawu yace amma dai a cikin ladabi ba wai nuna tsageranci da rashin kunya ba nan take ana cewa alga ta malami kake nufi da kaza kuma ba mu ci gaba ba to mu abin da suka manzo Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma malami da amma ka haka to kar kuma ka ce an raina ka cewa yanzu kai ba yadda da kai ba a'a ai an faɗa da manzo Allah fiye da kai ba ma za a gwada ba ko amma ana neman abu ne da zai warware iskani to sai kai kokarin ka warware wannan iskalin kar ka bar mutane su tashi da wato wani abu wanda yake dunkulalle ko shubha game da abin da kake fara musu in ko baka sani ba la adri kamar yanda balarwa suke cewa nisful ilm ban sani ba ni ma shikenan khalas وقد نبه نبي الله صلى الله عليه وسلم أن علة استوائهما في المآل والعقاب هي أنهما استويا في القصد الإجرامي وإرادة القتل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبين تشوى أبندس أسكى ديديتا دا القاتل دا المقتول أكى ديديتا سو أكم مقومس والعقاب دا ساك مقونسو هي شيني أنهما سوبهم استويا دا متنسن ديديتا في القصد الإجرامي annufin su na yin laifi na committing crime din wayatul qatl da kuma nufin kisa kamar sawaya fi bazli kullin musata kamar yadda kuma dukkanin su kowa ya iya kokarin sa da tanfidil jarima dan ya tabbata yayi laifin ba wai kawai yayi funding arm station ne aka kashe shi ba a shi ma yayi iya kokarin shi da nashi makama wa kullu ma fil amri yadda dai abun yake annal qatila sabaqa khasmuhu fa hala bainahu wa bain itmam jarimati abun da yasa shi wanda ya samu nasarar yin kisan ya riga abokin hamayya shi ne shine ya shiga tsakanin shi da yin laifin lakinnahu baqiya harisan amma ya tabbata cewa yana da kwadayin yana da nufin alaiha akan yin laifin ila akhir alqut lahzatin min hayati har zuwa karshen moment a rayuwarsa فالفرق بينهما غير معتبر في المآل الأخروي ما دام أن الله تعالى عليم بما في الصدور بما تدك إذا كان كانونسو وذن وانا يليتي وانا كما ينفل ليفي بذا أكليش بوذن مقومس على هرا ما تكر الله سبحانه وتعالى تند الله ياسم أبن لك تكنزوتي وقوة تكنزو لكاجم سعيد الفرق كننا يزمن الله صلى الله عليه وسلم يأي بياني إلا باين أنتم بيش abu na wannan shine nau'i na biyu a tambayi illar sannan yayi bayani nau'i na farko wanda yayi bayani da kanshi ba a tambayi illa ba misali na biyu a wannan nau'in shine wa fihi salawati al-eid khataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khutbah al-ma'huda thumma bada hatta ata an-nisaa fa'adhahunna wa dhakkarahunna fa qala tasaddaqna fa inna kunna hatab jahannam fa qamat imra'atun min sidati an-nisaa'i saffa'a al-khaddaini fa qalat ya rasulullah لما يا رسول الله فقال ان كنا تكفرن الشكا وتكفرن العشير wannan hadisi ne sananne ko ana wa'azi da shi sosai wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi limancin sallar idi kamar yadda aka saba ana yin huduba bayan sallah da ya gama yin huduba sai kuma ya tafi sahun mata a can baya yi musu wa'azi na musamman wanda yake nuna zuwa ga halaccin warewa mata wa'azi da ya shafe su na musamman sannan da yaje kuma sai ya ce musu ya ku mata ku dinga yin sadaka fa inna kunna domin ku dinnan hasabu jahannama za ku zama karmamin wuta fa qalat timra'atun fi sitatin nisa ko min sitatin nisa sai wata mata min sitatin nisa a lafazin sita yana daukar ma'ana guda biyu ko dai a ce min khiyarihinna daga cikin zababbun mata wato manyan cikin su masu shekaru ko masu ilimi ko masu sharaf na danganta to su malamai sun fassara da wannan amma ko ta riwaya ta cikin abinda musannad ibn abi shayba ta take nuni ga cewa wannan fassara ba yake kamata a dauka ba saboda mene saboda tun ta zo da cewa wata mata min safalatin nisa daga cikin makaskanta ba cikin masu daraja ba wanda kuma wannan shi zai kara fassara ma'anan safa'a al-khaddaini asali as-safa'a shine sawat baki baki to amma ba baki na asalin halitta ba baki ne wannan irin abin da ake ce mutum ya zama shahid shahid shine in mutum ya flush yayi ne da Hausa kenan ya turnike fuska idan fushi ya kai fushi kaga mutum ya canza kama to balarbe kan ce wannan badauta shahiban ko badat safa'a to sai kaga wani idan musamman mai haske ne in ya fushi zaka ga jini da zai taso mishi ne hawa jinin shi sai kaga fuskar shi ta rine ko idan shi yayi ja safa al-khaddain to dan haka kamar mata a ce ta shiga damuwa ne da Annabi ya faɗi maganar sai ta ce sai har damuwa ta bayyana a fuskar ta saboda tsoron ya zai ci su ɗayan wuta ne wannan kuma hadisi yana nuni ba ga halaccin mace ta babu niqabi domin da fuskar ta a rufe ba wanda zai gane menene ko mun gane ina an annaka wajibi ya kamata su bamu fasara game da wannan ya halasta in babu wani illa eh to ko kuma a ce ta yi frowning kenan ko ta yi making serious face tace me yasa haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dayan ma'anan min sinatin nisa shine ma'ana ta haliya wato a tsakankanin su fi wasatin nisa wannan fasara za ta fi dacewa da yanayin tace menene ya rasulullah kaga wannan shi ma yana nan halaccin ayi tambaya idan ba a gane ba kamar da wancan yake kuma halaccin mace ma tana iya magana inda akwai maza ba muharramanta ba amma bil ma'ruf kamar yadda kuma yake nuni zuwa ga sunnar yi wa mata wa'azi na musamman da zuwan su filin idi da kuma annabi yace musu sai ba su amsa yace da anna kunna takfurna shaka saboda yawan kwarmato yawan korafi yana nuni zuwa ga karancin hankali ne jama'a ko mun gani su mata wannan default ne a wajen su shine asali a gunsu wanda ba ta yi sai ga hankalinta ya karu akan sauran mata to a cikin maza mai da aka samu shi ma ya cika yawan korafi to sai ga shi kuma shi ma ya sauka kenan ya sauka daga martaba ta masu hankali irin na maza ya koma karancin hankali irin na mata daga zaga yaro misali yaro korafin shi ai baya da sakuwa ko duk abin da aka ce sai ya korafi saboda karancin hankali shike kawo yawan korafi ga annabi yace saboda kuna da yawan korafi komai aka muku sai ku yi korafi in wani zai auri mace shekara 10 bai ta kai karanta ba ma ta kai karanshi su 1000 da 1000 alfu shakwa wa shakwa kenan ko za ta gaya ma baban shi ta gaya ma babanta ta gaya ma limamin su ta gaya ma kawarta ta gaya wa duk wanda yake so ji za ta gaya mishi ai wane ya mun kaza ayran nan ma yace kaza ai amma yi kaza to kai in ka zama haka kai ma fa ka zama irin mata ne ba ka zama namiji ko kullun sai ka je ka fada wa surkanka ai ta yi kaza ka kira kanin babanta ka ce wallahi za a yi kaza kaza ka zama so ku dole ka dinga hakuri ko mun gane dan shine asalin maza hakuri da dauriya da kau da kai to wa takfurnal ashir da kuma butulce ma al ashir abokin zama ana iya yana iya daukan miji yana daukan wanda ba miji ba miji dai shine al aslu amma mace tana iya zama karshen wanda ba mijinta ba kamar yadda annabi ce karshen duniya za a samu mata guda 50 suna karshen namiji daya wanda suna karshen mijinta ne mijin ya sake ta da kashin babanta ya mutu kuma gidan kaninta ko mun gane duk da wannan shi a matsayin ashir yake shi ma in ta kuma gidan kaninta nan to da ƴaƴan gidan da matan gidan da kanin nata kowa sai shiga cikin kunci ai ta fatan Allah zai tabbata da miji ko da na kara ne ta tabbata ba su yi ta ki aure kuma haka ba ƴan matan gidan ta samu su ido bakin gidan ba su din dadin ta kowa har almajirin gidan sai ya gane to wannan shine kufranul ashir duk abinda akai ba iya ba wata ma in ta tsufa ka ce ta ma'ayanta da surkanta da makwabtanta da kowa musamman ce a tajira ce tana da gida akwai ƴan haya ciki duniya cikin kufranul ashir an zubar da abu kaza anan yaro yayi kashi duk wannan yana ciki ba ya kamata mata su san wannan ba wai miji kadai ba shi sa hikimar da yasa annabi yace al ashir kenan bai ce az-zawj kai tsaye ba dan Allah musu duk wanda suke raye tare da shi in suka mishi wannan abin za su dauka wannan hukunci da yake miji shine asali domin a cikin hadisin ya ce law ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an ko da baka kyautawa daya daga cikin su iyakar rayuwarka to kaga asalin wanda ke mata wannan kyautawan kuma a dance take bujirewa shine miji da wuya mace ta bujirewa kyautawan babanta ko wani amma namiji tana bujirewa wannan abu ne waki musamman randa yace zai wani aure ko randa yace yana son wata ko randa ma yayi tarihin wata ma a gabanta ko kuma randa ya gaza a tattalance ya kasa kawo abin da yake kawowa a da arzikin shi ya gaza ko albashin shi yayi karanci yanzu ko inflation ya cinye kudin sauransu ko to a lokacin zai ga rashin mutunci za iya gaya mishi duk maganar da bai tsammani wanda ana so a fusata shi har ya fita daga hayyacinsa to in ka biye mata kai ma ka zama irinta Allah shi kyauta wannan yana nuni yana dilala akan karancin hankalin mata da karancin hangen nesan su da kuma saurin butulcin su kamar yadda kuma ko ba mace ba kamar yadda muka ambata idan namiji shi ma ya auka cikin irin wannan babu shakka shi ma wannan hukuncin na iya daukan abin nan dinsa to yace ma'lumun fa ja'alna yatasaddaqna min hulihin sai suka dinga zuba sadaka suka dinga zuba sadaka eh kamata yanzu kuma mata amsu wannan wa'azin yanzu kuma sai su tar sadakan ba irin yadda sai dai kawai su ji ko kuma su nemi su nuna za yanzu kawai mata wannan wa'azin za su nemi su kawo abin nan to ai wallahi malam mazan ne za su nemi su kokarin justifying matsayin su kuma mun gane duk malamin islamiya ya san wannan za su nuna maka to ai mazan ne ai su ne ba sa kaza ba sa kaza me yakon su dauki su ta sadaka saboda sadaka maganin masifa ko maganin wutar jahannama wa ma'lumun anna sifatayn al-mu'allal bihima yace abinda yake sananne shine wannan siffa guda biyu da aka kawo illan da su anan shine yawan shakawa da butulci min akthar al-asbab ifsadan lil alaqati az-zawjiyya wal kiyanat al-usriyya yawan korafi da yawan kawo kuka da butulce ma alkhairi yana daga cikin abubuwa da suka fi kawo matsala a alakar aure da zaman family wal usra shi kuma family gida rukunun min arkanil hayati al islamiyya wani tushe ne daga cikin tuwasa na rayuwa ta musulunci falhatu zawjiyya al mu'awwal alayha fi taqiqi adadin min kibriyati maqasid al sharia rayuwar aure ita ce madogara wajen tabbatar da dama daga cikin manya-manya manufofin shari'a musulunci daga musulunci bai yadda a haifar da samuwar wato ɗan adam a matsayin family ban ba ta hanyar aure ba musulunci bai da zaman daduro ba bai yadda da abin nan aure saki ba bai yadda da wato karuwanci ba bai yadda da fyaɗe ba bai yadda da zina ba duk wata hanya da za a iya samar da haifan ƴaƴa in ba a zaman aure ba musulunci bai daidaita ba sannan kuma musulunci ya horar da cewa a yi zaman aure a yi haƙuri dan maslaha al'umma domin yaran da suka taso a broken homes suna iya zama matsala ga al'umma yaran da suka taso a gidan da koda gidan bai zama broken ba amma kuma babu zaman lafiya a cikin shi wannan zai tasiri gare su psychologically ko dai a raba kansu wasu goyi bayan wannan wasu goyi bayan wancan wasu goyi bayan uwansu wasu goyi bayan baban su a yi ta rigima babu ji babu gani duk wannan abu ne mai yiwuwa kuma kowa zai iya buga misali daka musulunci ya bada muhimmanci ga gyaran halayya da zaman gida ga mata da mazajen su da al'umma dake cikin gidan la yumkin an taquma wa taduma bai yiwa gida ya tsayi ko ya tabbata idza khamiyat alaiha ash-shakwa idan yawan korafi ya cika gidan wat tazammur da yawan koke-koke tazammur shine mutum ya zama duk abin da aka mishi sai yayi magana wat tabarrum da kuma juya baya mutum ya ainihin wato yanke hukunci ba tare da ya tunani dan uwan shi ba walishki ghalibil uyubi da shagaltuwa wajen gano aibin abokin zamanki wal hafawat da gano tuntuban shi baka kallon alkhairin shi min gairi nazarin ila al mahasini ba tare da kallon abubuwa masu kyau wal makasib da abubuwan suke abun ayaba wal mahamid da abubuwan yabo ba malin ya cigaba da cewa na uku wa qad taqaddama qariban fi mawdu'i du'a anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su ila an kafat isti'azatihi fi min al-ma'sani wal-maghrib mun ji a baya dangane da mas'alar bayani akan addu'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me yasa yake yawaita addu'a kullun a cikin sallah yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sani wal-maghrib allah ina neman ka tsare ni daga duk abin da ya ja mana cin bashi da abin da ya ja mana saban allah fa ajaba mubayyinan yazo bayani sai yake cewa kaifa annal mughrama maghram ad-dayn yufdi ila al-ma'sam yake saboda shi bashi yana jawo sabo da yake cewa innar rajula shi mutum idan ya ci bashi zai alƙawari ya karya zai magana zai karya bal ila kaba'iril ismi kadhibi yana jawo zuwa ga manyan zinube kaman karya wa ikhlafil wu'udi da saba alƙawari wanda suna cikin manyan zinubai wannan me yake jawo shi cin bashi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a kullun yana cewa Allah ya raba shi da cin bashi Allah ya karba mu da cin bashi sai mu tsallaka zuwa littafi na gaba shine littafin abin nan Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Pakistani wato min usul al-fiqh ala manhaji ahli al-hadith wanda zamu tashi ne a shafi na 42 inda malai ya ce al-qaidatu al-hadiya 10 la yushra utarku dalil wa in amila an-nas bi khilafi ba a shar'anta wa mutane a ce to ai watsi da kaza bayan shine yake da dalili saboda mene a ce saboda watin mutane ba sa aiki da shi idan mutane ba sa aiki da wani karatu sai a ce to ai watsi da shi a dauki ra'ayin mutane ba a haka ko mutane ba su aiki da wannan karatun mun ya da dalili shine addini yace qala ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in a cikin tafin i'lam al-muwaqqi'in ko a'lam al-muwaqqi'in ar-rabb al-alamin bisa sabanin malamai ibn al-qayyim yake cewa law turikat as-sunan lil 'amal da za a ce a bar sunnoni saboda aikin mutane ya saba wa sunnonin la ta'attalat sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da an wargaza gaba da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da abin da ka taso a garin ku ka ba ayin shi ba a san da shi ba ko an manta da shi ko ba a saba da shi ba a ce to ya kamata kar a kawo wani sabon abu ba san wasu saka ra'ayin sai ke cewa za a kawo mutane fitina za a kawo sabon addini to da duk sunnonin da ka sani yanzu ake yayin su din da ba yayin su ba da kuma waɗanda ka sani sun mutu da ba a taɓa raya su ba da duk sunna ta mutu gaba ki daya yace wa darasat rusumuha da duka alamata da ya tashi wa afat asaruha da burbushinta da ya kau wa kam min amalin qad tarada bi khilafi sunnati sariha ala ala taqadum zaman ila al an yace aiki nawa ne wanda mutane suke ya waye gari ya zama shine default shine ittarada bi khilafi sunnati sariha ana yin shi zabanin sunna wata ke sananniya ala taqadum zaman ila al an tun dadewar zamani har zuwa san da yake magana zamanin su ibnu taymiya ibnu qayyim yake kama da zamanin mu wajen wannan matsala a lokacin su ne ake akan ma abinda shi ya rasa rayuwar shi kenan ibnu qayyim akan magana akan saki uku a kalma daya kaga abinda mazhabin suke akai ya saba wa sunna annabi ya ce saki uku a kalma daya daya ne duka mazhabi sun ce a uku ne ibnu qayyim ya ce a abu na annabi akan haka ya rasa rayuwar shi ibnu taymiya akan ziyarar kabari aka saba wa abinda sunna ta ce shi ma akan haka ya shiga tasku da sauran wasu masaloli kalli koda mu ma a zamanin mu dannan da muke rayuwa abubuwa da dama na sunnoni wanda har yanzu ake rigima akan su mutane suna ganin dan me za a ce kaza sunna ne bayan ba a saba da shi ba yanzu koda hijab da mata suke sakawa dannan zumbulelan nan da ya zama yanzu amma alhamdulillah yanzu bayan shekara 20 da wani abu kowa ya hakuri da yana sawa amma an ga tana shekara 25 baya irin 1995 da makamantansu uba ne zai ce bai da shi ta saka wannan hijabin ba bai yadda ba miji zai ce bai yadda ba uwa ta ce bata yadda ba za a ce za ta rasa miji in sun saka sun fito titi a yi ta musu ihu ana cewa suna share titi kaga shine addini amma a lokacin an keda da shi jima matsalar gemu kowa ya san annabi ya ce a bar gemu maza su bar gemu amma mutane suna ta fada da cewa kar a bari na san da dama waɗanda zaka ga babanka ne zai ce maka in baka aske ba zan tsine maka ni ba sai da gemu baka zaka tsayar misali ko kuma kana so a ce ni da kai duka muna da gemu irin waɗannan abubuwan da yawa suna nan waɗanda sunnoni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an waye gari an manta da su to aka ce wai saboda an manta da su kar a dawo a ce za a yi to ba san matsala dole haka za a hakura a ci gaba da yi har sai mutane sun saba yanzu jirin sunnonin da aka dawo da su na sallah na runguma hannu da sauransu irin sutul istiraha da ire-iren su waɗanda da duk ba a yin su sunna ta sallar tahajjudi ga su nan ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba irin sunnonin da sakamakon jajircewa wasu ne suka dawo to haka kuma yanzu duk sunna da aka karanta aka santa haka za a ci gaba da jajircewa da ita in ba haka ba za a manta da ita malam yace wa kullu waqtin tutraku sunnatun wa yu'malu bi khilafiha kowane lokaci sai kaga an bar sunna ana aiki da sabaninta wa yastamiru alaiha al-amal aiki ci gaba da sabanin sunna fatajidu yasiran min as-sunnati ma'mulan bihi ala nau'i taqsir sai ga wasu ɗan sunnoni ne kadan ake aiki da su kuma su ma bisa gazawa wa khuddila hisabin ma sha Allah min sunanin yace ka dauka ka kirga iya abinda Allah ya kaddara maka na sunnoni wanda qad uhmilat an yi watsi da su wa ta'attala al-amal biha jumla an dina aiki da su a jumlace falau umila biha falau alima biha man ya'rifuha laqana an-nasu turikatu sunna idan wani wanda ya san wannan sunnar yazo ya aiki da sai a ce ya bar sunna ya kama bid'a kamar da Ibn Mas'ud yake cewa ko karshen duniya za a zo in an yi sunna a ce an kawo bid'a an ce bid'a ne kaza a ce an soki sunna shine dai kamar yadda muke rawaya yanzu abu da dama wanda yake sunna ne amma mutane ba su sani ba, idan wani sai a ce bid'a ya kawo, wanda kuma yake da bid'a idan ya kawo sai a ce sunna ce. Faqad taqarrara anna kulla amalin khalafa as-sunnata as-sahihata lam yaqa min tariqi an-naqli al-batta wa innama yaqa min tariqi al-ijtihadi wal ijtihadu idha khalafa sunnata kana marudan inta. Ibn Qayyim yake cewa ya dai tabbata cewa duk aikin da ya saba wa sunna baka ga bai da hadisi da ya kawo shi, yana zuwa ne ta kokarin wani da istihsanin wani ne kawai zai ga abun ya bashi sha'awa ya burge shi kai ya kamata fa ai, daga nan sai ya ci a dinga yi kamar da haka muridi ya fara. Wani sarki ne kawai ga kai ya kamata fa a dinga yin ranar tunawa da haihuwar ma'aiki, shikenan ya karrara aka ci gaba da yi. Ai zama yanzu ana ta rigima akai, wasu sun ce dole sai an samu shi hujja an ce addini ne, to suna nan da yawa irin haka, suna nan babu iyaka. وقال ابن حزم في المحلى ان حد الشذوذ هو مخالفه الحق. ابن ده يكي ما شاذي انجي ابن القيم انجي ابن حزم شيني ابن ده يسابا وغسكيا. فكل من خالف الصواب في مساله ما فهو فيها شاذ. duwan da ya saba wa abin da yake shine daidai a wata mas'ala to ya zama shazi a wannan mas'ala. sawa'un kanu ahlal ardi kulluhum bi asarihim aw ba'dahum. wani ibnu hazmi kaji yace kai inda duk mutanen duniya ne gabaki ɗayan su suka saba wa wata gaskiya ko wani bangaren su ne saba wa wata gaskiya, to ba za a ce wai tunda suna da yawa ba za a ce musu shazi ba, sunan su shazi kuma yawan su. wal jama'atu wal jumal wal jumlatu hum ahlul haqq. wanda yake cewa aljamaa ko yake cewa taron al'umma sune masu gaskiya. walau lam yakun fil ardi minhum illa wahid. ko da mutum ɗaya ne ko sunan shi aljamaa, fa huwa aljamaatu wa huwa aljumlatu. waqad aslama Abu Bakr wa Khadija radiyallahu anhuma faqat. yace an yi zamanin da musulmai guda biyu ne kadai, sai na Abu Bakr da na Khadija. fa kana huma aljamaatu, sune jama'ar musulmi a lokacin. wa kana sayru ahli al-ardi ghayruhuma wa ghayru rasul sallallahu ahli ash-shudhuzi wa furqa. sauran mutanen duniya kuma a lokacin gaba ɗaya su ne za a ce su suke kawo rabuwar kai, su suka raba su suka kawo barna. ibnu hazmi kenan takobin shi alƙalamin shi dama an ce dan uwan takobin hajjaji ne, haji yanka ne ba wani sauki insha Allah. ina ga zamu saurara ran jama'a saboda ƙurin lokaci ba mu so mu dinga daɗewa sosai, saboda sai an ɗan raya tempo ɗin mutane, mutane sun yi losing tempo ba ɗan ƙanƙani ba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.